Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma ka iya kama mutu kai tsaye ta tashar VOA Africa dake da mita 102.5, sai kuma gidajen radio amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol da kuma niya murya arewa. Kuna kuma iya kama mutu hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makeri. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa shugaban kwamitin rage raɗaɗin talauci a majalisar dattawa, Sanata Ali Wakili, ya ce a hukumance har yanzu gwamnatin Najeriya ba ta sanar da majalisa batun kuɗaɗen da EFCC ke bankaɗowa ba. Sai kuma ƙasar jamhuriyar Niger, inda majalisar da'irar garin birnin Kwanni ta fara zaman taronta na farko a wannan shekara. Bayan mun kawo muku rahotannin da muke ɗauke da su, za mu kawo muku shirin kallabi tsakanin rawuna wanda Maryam Dauda za ta gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Wasu 'yan rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya sun ce mataki da shugaban ƙasa ya ɗauka na dakatar da wasu manyan jami'ansa guda biyu ya kamata a daɗa ƙara ɗaukan matakai. A shekarun jiya Laraba ne shugaba Muhammadu Buhari ya dakatar da shugaban hukumar tattara bayanan sirri ta ƙasar, wato Chief Ayo Oke, wanda aka alakanta shi da makuɗin kuɗaɗen nan da suka kai sama da dala miliyan 40 da hukumar EFCC ta kama a wani gida a birnin Lagos, da kuma sakataren gwamnati David Bashir Mbabachir Lawal, wanda ake zargin shi da karɓar rashawa a wata ƙungila. Abdul Karim Dayibu, wato shi ne shugaban wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Movement for Justice, kuma ya ce matakin da na dakatarwa da shugaban ƙasa ya yi a kan wasu manyan jami'ansa ya zo a makare. Da yake ci gaba da hira da sashen Hausa na Muryar Amurka a jiya Alhamis, Abdul Karim ya ce wannan wani mataki ne da ya kamata a ce tun a da an ɗauki wannan matakin. Ya ce ya kamata shugaba Buhari ya ɗauki mataki akan duk wanda aka same shi da karɓar rashawa ba sai an jira lokaci mai tsawo ba.
A jiya Alhamis, jakadiyar Amurka ma Majalisar Ɗinkin Duniya ta juya kan Iran da 'yan kanzaginta Hezbollah, tana cewar Amurka za ta ɗau matakin daƙile abin da ta kira masifu da ke ƙara ta'azzara. A wani zaman kwamitin sulhu a Majalisar Ɗinkin Duniya na duk wata akan batutuwan da suka shafi Gabas ta Tsakiya, musamman ma batun Isra'ila da Falastinawa, Nikki Haley ta ce kwamitin ya faɗaɗa tattaunawarsa yadda za ta haɗa da sauran abubuwan da ke yin barazana ga yankin. Ta ce ya kamata mu fara da manyan masu laifi, Iran da muƙarrabanta, mayaƙan Hezbollah, wato ƙungiyar 'yan bindigar Shi'a da ke Lebanon da Amurka ta ayyana su a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Ta ce waɗannan ƙawayen biyu suna haddasa rashin zaman lafiya a yankin ta hanyar shirya ta'addanci da ayyukan soji. Waɗannan ƙawaye suna taimakawa Bashar al-Assad a kisan dabban fararen hula da yake yi, wanda ya jefa miliyoyin 'yan gudun hijira cikin mawuyacin hali, in ji Jakadiya Haley a lokacin da take nuni da rawar da Iran da Hezbollah ke takawa a yaƙin ƙasar Siriya.
Waɗannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A wata sabuwa kuma, kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wade da ƙaƙƙausar murya game da gwaje-gwajen makamai mai linzami kiran ballistic da Koriya ta Arewa ta gudanar. Kwamitin na ɗora laifi akan Koriya ta Arewa na yunkurin tada ta rizoma da rikici a yankin da kewaye. A ranar Asabar da ta gabata, Koriya ta Arewa ta yi wani gwajin makami mai linzami da bai nasara ba a tungar sojin ruwanta da ke Sipo a gabashin gaɓar tekun ƙasar. Wato jerin gwaje-gwajen makamai na baya ya saba wa sharidodin takunkumi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba wata. A wata sanarwa ta bai ɗaya, wakilai a majalisar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana matuƙar damuwansu game da halayyar Koriya ta Arewa na tada rikici da takala, tare da bayyana rashin da'a ga tanajin takunkumi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba mata. Mambobin kwamitin sulhun sun amince baki ɗaya, kwamitin ya ci gaba da lura da irin hali da ake ciki, tare da ɗaukar muhimman matakai har ga da takunkumi, wato bisa ƙoƙari da kwamitin ya yi wato tun farko, a cewar sanarwar.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa kansa da kansa game da ayyukan da ya gudanar a cikin watanni uku da hawa mulkin Amurka. Sai dai bincike ya nuna galibin Amurkawa da suka kare ƙuri'a suna ganin sabanin hakan. Da yake bayyana alfaharinsa a cikin wannan mako, Trump ya ce babu wata gwamnati da ta samu nasarori tsakanin kwanaki 90 kamar yadda shi ya samu a wurin inganta harkokin soji da iyakokin ƙasar da cinikayya da jami'an tsaro. Ya ce muna ƙaunar jami'an tsaronmu da kuma rawa da gwamnatin sarki ta kawo wurin kyautata harkokin gwamnati. Da yake ba wa kansa, Trump ya ambato harin makami mai linzami da Amurka ta kai a Siriya a makonni biyun da suka wuce a matsayin martani na makamai masu guba da gwamnatin ƙasar ta yi amfani da su a kan fararen hula a matsayin wani babban nasara. A ra'ayoyin Amurkawa da aka tattara, kashi 52 cikin 100 ba su da ra'ayi kan yadda yake gudanar da gwamnatinsa. Sirran jaye kashi 42 cikin 100 na masu ra'ayinsa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban kwamitin rage raɗaɗin talauci a Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Ali Wakili, ya ce a hukumance har yanzu gwamnatin Najeriya ba ta sanar da majalisa batun kuɗaɗen da EFCC ke bankaɗowa ba. Ya faɗi haka ne a lokacin da yake zantawa da wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad.
Duk wani abin da ake nuna a kafan labaru ne ake nuna, babu wani daga ɓangaren tsarin mulki ko da su kowane hukumomi da suka aiko mana a rubuce cewa ga abin da ya faru. In ka tuna lokacin da ake tantance shi muƙaddishin shugaban wannan hukuma ne AFCC, ɗaya daga cikinmu ya tambaye su cewa nawa ne aka tattaro ko aka samu ko aka karɓa daga wurin wanda suke gani an yi almundana. A wannan lokacin ya kada baki, ya faɗa wa duniya cewa ba ya da tabbas jimlan abin. So da haka kana so ne mu zo mu ma mu bi ne masu zuwa suna yada abin da ba daidai ba mu yada, ba da takun kenan.
To amma yanzu idan aka ga muku ga yawan abin da aka samu, kenan za ku ba da dama a ɗau wani mataki na yanda za a amfani da kuɗin ko kuma.
In muka kai wannan ga wannan lokacin da suka kawo, ai kamar yadda na ga muku muna magana ne kan tsarin kundin mulkin ƙasar nan. Akwai ayi hanyar da za mu iya mu ci ga yadda za a yi da shi. Amma yanzu sai mu yi hakuri tukun kada mu yi rigama da masallaci, kada kuma mu yi katsalandan wanda a gani cewa kamar muna so mu yi cigaba da tattale gwamnati ne kamar da ake rade rade.
Amma sanata me yasa kake ganin 'yan Najeriya suke kallon ku da cewa ba kwa son ba da haɗin kai wa shugaban ƙasa?
Ai ni da kai duka yanzu muna da kowane ɗan Najeriya na da tsoron doka, kuma ba wanda ya fi a tuhume shi. Shi yasa ka ga cewa duk da zaginmu da ake yi, ai bukola saraki na matsayinsa na uku a ƙasar nan yana zuwa kotu. Saboda haka ka ga cewa babu wanda ya fi ƙarfin doka kenan. Mutum na farko a Najeriya nan da yake kallonsa da kima shi ne shugaba Muhammadu Buhari ne, saboda kullum bayya so a kaucewa tsarin mulki. Mu duk masu ƙaunansa da masu sonsa, mu ma sai mu bi halinsa. Ba inda ya taɓa maka mita ya ce cewa an yi karan tsaye da sauransu haka. Mutane ne kurin wanda wani sa'i yanzu in ka tambaye wani ta taɓa karanta tsarin kundin mulkin nan ta ce muku taɓa gani ba, kuma ba wai don shi jame shi, amma saboda ra'ayi ne kurin wanda kuma wani sa'i ka san in ka riga ka ja tunga akan ra'ayinka ba wanda zai canja ka, ko kana ganin fari ne yake ce baki ne.
Sanata Ali Wakili kenan a zantawarsa da Abdulwahab Muhammad. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, sai a ci gaba da shakatawa da wannan waƙar. To madalla yanzu kuma sai kasar jamhuriyar Niger inda majalisar da'irar garin birnin Kwani ta fara zaman ta na farko a wannan shekarar. Wakilin mu Haruna Mamman Bako ya hada mana wannan rahoto.
Majalisar da'irar birnin Kwani ta soma zaman taron ta na farko na wannan shekarar 2017 inda masu rinjaye da masu adawa a cikin majalisar ta da'ira cewa da konseye-konseye suka hallara haka zalika wakilin gwamnati bugu da ƙari wakilin shugaban ƙasa cha da shugaban gundumar birnin Kwani da wakilan sarakunan gargajiya da 'yan majalisun dokoki na ƙasa da sunan mazabar birnin Kwani duk sun halarci wannan soma zaman taro wanda zai dauki kwanaki 4 kuma a lokacin da yake jawabi wa mahalarta shugaban gundumar birnin Kwani cewa da mun kai lasarka ya yi kira ga kowane dan Niger da ya kawo tasa gudunmuwa domin samun tsaro da wamanme da zaman lafiya mai daurewa a cikin kasar.
Ina gani kowane lokaci mu hadu ina gaya muku iske ku ne tare da jama'a ya kamata kowane lokaci a ba mutane horo saboda kun san Niger suna cikin kasashe wanda kore da gaske mun cewa da terrorist ko ina wajen Mali suna cewa da mu wajen Nigeria haka wajen Algeria haka to in kun gani cikin girirwa wanda ba sani ba ban san ina ne ya hita ba ya kamata zo a gaya mairie a gaya prefect ko a gaya security to da kuma tati tun da nesa wannan kuma hukunci sai ne ya kamata su kuyi wannan aiki.
A nasa bangare Dr. Asuman Sumaila magajin garin da'irar birnin Kwani bugu da ƙari shugaban majalisar da'ira yayi bayani a cikin jawabinsa na buɗe taro akan makasudin shirye wannan taron.
Jiran da muka aika shine kamar yadda doka ta tanada lokacin da duk shekara ta shude ya zama wajibi gare mu na akirai konse ayi KST wanda ake cewa bilan na exercise na shekarar da ta shude don konse kin yau zaman da zamu yi shine mu nuna mu tane irin bilan kin 2006 na compte bune compte de fin d'exercice de compte administratif wanda za a presenter saboda mutane conseil ne da duka al'umma na Kwani san cewa shekara da ta shude ga irin abinda kudaden da suka shigo meri kuma ga hanyoyin da kudaden nan suka hita shine a muhimmi ordre du jour wanda muka sa cikin wanga kira da muka yi na biyu sai muka ce akwai communication biska wadansu ayyuka da kamata a ce al'umma ta sani. lokaci a dalilin muka aika wannan kira.
Shi dai wannan taron na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar rashin biyan kudaden lanho ko haraji da doka ta azama kowane dan kasa wajibi ga al'ummomin wannan da'ira, kuma kamar yadda ake fuskanta haka a da'irori da dama na wannan kasar, abinda ke gurgunta ayyukan ci gaban gari wa al'ummomin da'irorin jamhuriyar Nijar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu haka agogonmu na cewa karfe 3:16 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Ya salamu.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro basu manta ba, a makon da ya gabata shirin kallabi ya kawo muku Mrs. Hawa Evelyn Shekarau, tsohuwar shugabar kungiyar mata lauyoyi da ake kira FIDA, kuma mai jagoranta kungiyar IPAS a Najeriya, inda ta bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta. Ga ci gaban hirarsu da Madina Dauda.
To a hakan kuma kika samu ci gaba har kika zama shugaban kungiyar mata lauyoyi a Najeriya, ko
haka kai lokacin da na kafa chambers ina? To kinga da na kafa chambers na zama mice ogan chambers ina. Sai na duba wannan kungiya namu na mata lauyoyi, daman tun muna university, wata malamar mu Professor Jummai Audi ta kira mu mata da muke cikin ajin mu, ta kira mu ta ce mana, idan kuka kun gama karatun ku kun zama lauyoyi, akwai wata kungiya da nake son gaya muku akai. Kungiya mata lauyoyi, ku yi kokari ku zama members na wannan kungiya, don kungiya ne da membobin su suna tallafa wa mata da yara a fannin kwato musu yancinsu. So ban samu zarafi na yi kwazo a wannan kungiyar ba, sanda na samu zaman kaina sai na kara aniya na kara kwazo a aikin kungiyar nan. Kuma sai na ga cewa yawancin ayyukan da nake yi ba wanda yake faranta min zuciya kamar aikin da nake yi na FIDA. Saboda me? Sai kaga mata su zo da kukansu, mace za ta zo da damuwa tana maka magana tana kuka ga abin da aka yi mata. Daga mun karbi wannan kukan, mun dauki mataki mu ga cewa mun magance abin da ke damu matan nan. A kwana tashi sai kaga an samu biyan bukata, mun kwato mata yancinta, kaga mace ta zama tana murna. Ni sai na ga yana faranta min zuciya, yana bani karfin gwiwa a cikin duk abin da nake yi. Wani aiki ma da zan yi da za a biya ni kuɗi bai bani sha'awa kaman wannan matan da ba su da kome da za su zo mu kwato musu yanci. 2002, wato shekara ɗaya bayan rasuwan mijina, sai aka zabe ni na zama shugaba na wannan kungiyan a Abuja. Dan kungiya ne wanda take da reshi a kowace jiha na Najeriya. To a 2006 ina gamawa sai aka yi zabe na kasa gabaki daya na kungiyar. Sai aka zabe ni zama mataimakiyar shugaba na kasa gabaɗaya. Ita da take shugaban ta yi shugabanci shekaru 6. Aka yi zaben, sai zabe ya fara kaina, sai na zama shugaban na kasa gabaki daya. Ubangiji Allah kuma ya taimaka min, a cikin shekaru 3 da nake da shi na yi iyakacin kokari na tafiyar da kungiyar a yanda naga ya dace.
To me da me kuke yi a wannan kungiya ne?
Kamar yadda na faɗa da farko, kungiyar nan mai suna FIDA kungiya ce na mata lauyoyi, kuma kungiya ce da mun dauki nauyin tallafawa mata mata da yara musamman waɗanda ana musguna musu, waɗanda ana cin zarafinsu ko cin zalunsu, muna taimaka mu kwato musu yancinsu. Kuma muna musu wannan aikin ba tare da mun karbi kwabo daga hannunsu ba, muna yi abinda Bature ke cewa free of charge. Muna kuma duban yanda yanayin kasa take, in kina duba yanda labarai a television ko a radio zaki ji an ce IP da yau sun kai gaisuwa a maybe asibiti, ko kuma sun kai gaisuwa a gidan yari, ko sun kai gaisuwa a gidan marayu. Mukan je wurin mu kai musu gudunmawa, kai musu abinci, kuɗi. Wato dalilin da ya sa ma wannan kungiyar aka kafa ta, mun ga cewa mata na ne suke lauyoyi yau ƙasar Najeriya, ba mu da yawa. Tunda Allah ya kaddamar da mu kalilan mata, yau mun zama lauyoyi, to mun ga cewa ya dace mu yi amfani da wannan baiwan da Allah ya bamu mu tallafa wa mata da suke yan uwa kamar mu.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauki da ci gaban wannan hirar. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Mrs. Hawa Evelyn Shekarau da Madina Dauda da ma Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla, a gaida Maryam Dauda. Yanzu kuma lokaci ne da Nazir Hausawa zai kawo mana sharhin jaridin Amurka.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labarin shahararren dan wasan ƙwallon ƙafar Amurka, Aaron Hernandez, wanda aka yi wa ɗaurin rai da rai a gidan yari sakamakon samunsa da aka yi da laifin kisan kai a shekarar 2015. Yara ta yi kansa har lahira a gidan yarin a ranar Laraba. Ma'aikatar kula da gidajen yari ta Massachusetts ta ba da bayanin cewa ma'aikatan gidan yarin ne suka gagawarsa a gidan yarin da yake a tsare, mai suna Suza Branowski. Da misalin karfe 3 na safiya, jami'an ceton rai sun yi kokarin farfado da shi yayin da aka tafi da shi asibiti, inda aka sanar da mutuwarsa da misalin karfe 4:07 na safiya, a cewar ma'aikatar kula da gidajen yarin. Sai kuma jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labarin fitaccen dan jaridan nan mai gabatar da shiri a gidan talabijin na Fox News, wato Bill O'Reilly. Ya bar gidan talabijin din da shirin mai farin jinin da babu wani shiri da ya fi shi farin jini a lokacin da ake nuna shi tsawon shekaru 18. Kamfanin na Fox ya ba da sanarwar kamar haka. Bayan dogon tunani da binciken zargin da ake, kamfanin da Bill O'Reilly sun cimma yarjejeniyar Bill O'Reilly ba zai dawo kafar yada labarai ta Fox News ba. Kafar yada labaran ta yanke hukuncin yin hannun riga da Mr. O'Reilly ne sakamakon rahotanni da jaridar New York Times da kuma wasu kafafen yada labaran da ke cewa wasu mata da yawa sun ce O'Reilly ya taɓa nuna kwarkwasarsa mai alaka da sallalata gare su a 'yan shekarun nan. Mai gabatar da shirin ɗan shekaru 67 ya tafi hutu babu shiri a ƙasar Italiya satin da ya gabata, kuma har yanzu bai ce komai ba dangane da wannan zargi da ake masa. Sai kuma jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labarin mutumin da ake zargi da harba wani tsoho ɗan shekara 74 har lahira ba gaira babu dalili, tare da nunawa kai tsaye a bidiyo ta hanyar Facebook Live. Ya kashe kansa a yayin da 'yan sanda suke gab da kama shi a ranar 30 da ta wuce. Steve W. Stephens, mutumin da ake nema a fadin Amurka ruwa a Jallo bayan kashe wani tsoho da ya yi a Cleveland, ya ingiza wutar muhawara akan yanar gizo da kuma tashin hankali. An gano shi da safe ranar 30 a shagon sayar da abinci na McDonald's da ke yankin Erie County. Manajan wajen sayar da abincin ya faɗa wa jaridar New York Times cewa ma'aikatan wurin ne da ke aiki suka gane Stephen nan take, suka kira 'yan sanda yayin da suka yi kokarin jirkinta soyayyen dankalin turawa da ya saya. Jami'an 'yan sanda na jihar Pennsylvania sun ce sun bi shi daga McDonald din kusan tsawon mil 2 kafin ya buga motarsa. Yayin da yake bayani a wajen taron manema labarai, ɗan sanda mai suna Marge William Taffer Jr. ya ce motar ta yi kwabo sannan ta tsaya, nan take ya fito da bindiga ya harba kanshi a cikin mota. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kenan. Sai kuma sati mai zuwa in Allah ya yarda. Nazar Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya.
A gaida Nazar, ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyin da kuke aje mana.
mai magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa Komin Gudumar ya jihar Jifa Jamhuriyar Nijar. To gwamnatin Najeriya da gwamnatin Nijar ku tashi ku yaki cutar sankarau. Gaskiya cutar sankarau mai kashin jama'a, cuta ce mai illa kuma mai saurin kashin jama'a. Kuma da karshe Allah ya kiyaye. Amin summa amin. Nagode.
Mai magana Musa Shehu Inusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina jajanta a daukacin al'ummar Najeriya a bisa rasuwan Alhaji Adamu Cancani. Allah Ubangiji ya ji kansa na rahama, Allah ya gafarta masa kurakuransa. A gaskiya al'ummar Najeriya mun yi babban rai da Alhaji Adamu Cancani. Allah Ubangiji ya gafarta masa, wannan babban rai ne a Najeriya gaba ɗayanmu. Allah ya ƙara mana hakurin juriya da baki ɗaya. Na gode gidan rediyo.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka. Kuna tare da Yusuf Bazuka Mele da Gwalalo a jihar Bauchi. Na kira ga shugaban ƙasa Najeriya Muhammadu Buhari. Wannan bincike da ake wa sakataren gwamnatin Najeriya Jabir Lawal Babacir ya yi daidai. Ya kamata a bincike shi a san me matsayinsa saboda karkatar da kaya da yi na 'yan gudun hijira na arewa maso gabashin Najeriya. Abu ne wanda bai dace ba, inda mutanen nan Allah ne ya tsora musu wannan laruri. Bai kamata a matsayinsa na cikin hukuma wanda ya kamata a ce ya taimaka musu zama kuma ya karkatar da kayayyakin da aka ba su ba. Saboda haka dakatar da shi wanda shugaban ƙasa Buhari ya yi, ya yi keke.
To madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na kusa da ƙarshe, wato labarai a takaice. Bawa gare ka.
Wasu 'yan rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya sun ce mataki da shugaban ƙasar ya ɗauka na dakatar da wasu manyan jami'ansa guda biyu ya kamata wato a ƙara ɗaukan wasu ƙarin matakan. A shekaran jiya Laraba ne shugaba Muhammadu Buhari ya dakatar da shugaban hukumar tattara bayanan sirri na ƙasar Chief Ayo Oke, wanda aka alakanta shi da makudan kuɗaɗen da suka kai sama da dala miliyan 40 da hukumar EFCC ta kama a wani gida a birnin Lagos, da kuma sakataren gwamnati wato David Babacir Lawal, wanda ake zarginsa da karɓar rashawa a wata ƙwangila. Abdul Karim Dayabu shi ne shugaban wata ƙungiya mai zaman kanta ta Movement for Justice, kuma ya ce matakin dakatar da manyan jami'an ya zo a makare. A jiya Alhamis, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta juya akan Iran da 'yan ƙanzaginta Hezbollah. Tana cewa Amurka za ta ɗau mataki na daƙile abinda ta kira waɗannan masifu da ke daɗa ta'azzara. A wani zaman kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na kowane wata a kan batutuwa da suka shafi gabas ta tsakiya, musamman ma batun Isra'ila da Falasɗinawa, Nikki Haley ta ce kwamitin ya faɗaɗa tattaunawa ta yadda zai haɗa da sauran abubuwa da ke yin barazana ga yankin. A wata sabuwa kuma, kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniyar ya yi Allah wadai da ƙaƙƙausar murya game da gwajin makami mai linzami ƙir ballistic da Koriya ta Arewa ta gudanar. Kwamitin na ɗora laifi a kan Koriya ta Arewa na yunƙurin tada tarzoma da rikici a yankin da kewaye.
To a gaishe ka, masu sauraronmu, anan muke ga ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiyar da ya taya na gabatarwa, sai CD wanda ya haɗa da bada umarni da ma injiniyanmu na yau, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu.